sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 21 ga watan Agusta. Da yake har yanzu rikicin kasar Mali na dauki hankali a yammacin Afirka. Bayan labaran duniya, za a ji tsokacin da kwararru ke ci gaba da yi kan bukatar eco ta mutane barahin kaida a mukansa.
Kasashe ke akwai al'aida da ISIS. Idan aka dawo da Ibrahim Kaita a cikin wannan yanayi, rikicin da kasar nan za ta koma kamar Libya.
Za kuma a ji yadda wasu dalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar wa X a gomban arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Haruna Maman Bako daga Niger na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yawan ruwan sama kamar da bakin kwariya da kuma ambaliya. Daga nan kuma za mu kada kabaru inda Garba Awwal ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka, Louis DeJoy, ya faɗa wa 'yan majalisar tarayya Amurka cewa basu sauya yadda suke tafiyar da aikin zabe ta hanyar tura saƙo ba. Yana mai tabbatarwa jama'a cewa za su kula da kuri'u kuma za su isa kan kari a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayya ƙasar, DeJoy ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kudaden gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. A ranar Talata, DeJoy ya dakatar da matakan tsuke bakin aljihu da ya dauka bayan da suka haifar da jinkiri wajen gudanar da ayyukan hukumar. Jinkirin da aka samu ya kawo damuwa kan cewa miliyoyin kuɗin da za a tura ta sako zuwa hukumar ta yu ba za a samu damar kirga su ba a zaben na watan Nuwamba. Tunda kusan rabin masu kada kuri'a na Amurka za su aika da kuri'unsu ta akwatin gidan waya ne. DeJoy, wanda ya bada gudunmuwar miliyoyin kudade ga Trump da sauran 'yan Republican, ya ce bai yi magana da kwamitin yakin neman zaben Trump ko jami'in fadar White House Mark Meadows ba akan ayyukan ofishin na tura sakonni. DeJoy ya kuma ce jami'an hukumar za su aika kuri'u kashi 95 cikin 100 da aka tura ta hannunsu cikin kwanaki uku, kamar yadda aka yi a zaben 'yan majalisar tarayya kasar na shekarar 2018. Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lafisi na Rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis, kasar ta faɗi cewa za ta karɓa aƙalla rigakafin guda 2,000. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fadda rigakafin mai lasisi a makon da ya gabata, a lokacin da shugaba Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin, ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ki bada amincewarta saboda rigakafin na Rasha bai yi nasarar tsallake gwaje-gwajen da ake bukata ba kafin a bashi lasisi. Haka kuma Mexico na aiki da masu hada rigakafi a Burtaniya da Amurka da kuma China don su samawa al'ummar kasarsu rigakafin nan ba da dadewa ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Mali kuma, a yau Juma'a, wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Bubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar Talata da ta gabata, bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. Hadakar jam'iyyar adawa ta M5RFP, wadda ta jagoranci zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Keita, ta goyi bayan sojojin da suka yi tawaye, ta kuma yi watsi da matsayar ECOWAS. Shugabannin ECOWAS sun sanya takunkumi akan kasar Mali, sun toshe iyakokin kasar da kuma dakatar da kasar daga yin hulɗa da kungiyar kasashen ta yammacin Afirka. Iyalai da abokan hulɗar shugaban 'yan adawar Rasha, Alexei Navalny, suna zargin hukumomin Moscow da hannu a kokarin hana fita da shi zuwa kasar Germany domin neman magani don yin rafa-rafa akan abin da suka kira an yi yunkurin saka masa guba yayin da suke magana da manema labarai a kofar asibitin da Navalny ke kwance a garin Omsk a yau Juma'a mai dakin sa Yulia Navalnaya da Ivan Zhdanov da kuma abokan hulɗarsa sun ce matakin zai jefa rayuwarsa a cikin hadari Mai dakin Navalny na magana ne bayan da shugaban likitocin asibitin ya bayyana cewa daukar sa zuwa wani wuri zai jefa rayuwarsa cikin hadari saboda an yi mishi allurar da ta fitar da shi daga hayyacin sa. A jiya Alhamis, Fadar Kremlin ta ce tana duba yiwuwar barin a kai Navalny wani asibiti a Turai, sannan gwamnati za ta dakatar da bincike akan ko da gaske ne guba aka saka masa ko a'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga kan batun rigimar shugabanci wadda ta dabaibaye kasar Mali. A bangare guda kuma ƙwararru ke ci gaba da tsokaci kan buƙatar kungiyar ECOWAS ta amaida hamɓararren shugaban Mali Ibrahim Boubacar Keita kan muƙaminsa. Daga Najeriya ga Babangida Jibrin.
Wasu masana siyasa nahiyar Afirka sun bayyana matakin da cewa da sake kuma da ƙarne idan sojoji za su yi amfani da wannan umarni. Dr. Sha'abu Anjaw masanin siyasa da kuma tarihi ne nahiyar Afirka wanda har ila yau shine director cibiyar gidan arewa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bayyana cewa matakin da shugabannin kungiyar ECOWAS suka dauka da ƙarne zai yiwu musamman idan aka yi la'akari da halin da ƙasar ta Mali ke ciki a yanzu.
Da kungiyar ECOWAS ta dauka akan cewa sojojin da suka hanbar da shi Ibrahim Edia ya bakar kaita su dawo cikin garin mulki wannan ba karamin kuskure bane, domin kasashe dama da ta riga rikicin ya katifa cikin wannan kasan, kuma kasashe wanda yake akwai yan alkaida da yan ISIS ma disney tasiri a cikin wannan kasa. Idan aka dawo Ibrahim Kaita a cikin wannan yanayi karkenta duk abin zai faru shine nan kasan nan za ta koma kamar Libya wanda yake ba fata muke yace kuma mun ƙara samu ta kasa da ita ma za ta tabarbare na harkokin mulki a cikin yankin kasashen Afirka ta yamma ba. Abinda kungiyar ECOWAS ta kamata ta yi dole ne ta matsa masu suni da suka hanbar da Ibrahim Kaita cewa bayan lokaci kankani su gudanar da zaɓe a zaɓi sabon gwamnati a cikin ƙasar Mali.
To Dr. Bakar, wannan mataki da ECOWAS suka dauka sun dauka ne domin kada su baiwa sojoji damar daukar irin waɗannan matakai na juyin mulki a su ma irin waɗannan ƙasashe nasu.
Ba wata ƙasa a cikin ƙasashen Afirka ta yamma wanda take fama da rikici ta siyasa wanda yake cikin ba irin ƙasar Mali. Saboda haka ba wai maganin yanzu muna neman ana neman maslaha ne akan ya za a shawo al'amarin saboda a samu dawwamin gwamnati a ƙasar Mali, ba wai tunanin cewa a'a suna so su kare muradunsu ko kuma su hana yin mulki a ƙasashen sauran ƙasashen Afirka ta yamma ko ƙasashen Afirka ba, domin ƙasa ce wanda mun sani tun din lokacin da ya yi sun shekara goma kenan ake ta faman rikici ta siyasa. Yanzu idan ya kasance cewa an jawo an gudanar da zaɓe ingantacce wanda kowa zai kasance ya amince da zaɓen cikin ƙanƙanin lokaci, kuma an samu da ɗan tawayen da su kuma sauran da kuma su jami'an gwamnatin Kaita sun shiga cikin zaben an gudanar da zaɓe ingantacce, ina ganin cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah za a iya samun dawwamin zaman lafiya a ƙasar Mali.
Shi ba ɓangaren sa wani ɗan Najeriya mai sharhi kan harkokin siyasa Alhaji Ado Sha'abu Ɗansudu ya kira ga 'yan siyasar nahiyar Afirka da su yi taka tsantsan.
To wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Mali wato wani hannun ka mai sanda ne ga dukkan wani ɗan siyasa da kuma duk wata ƙasa da take Afirka, domin kada 'yan siyasa su kasance ko kuma a'a su miƙe ƙafa su ga cewa a'a ai ba za a iya yin juyin mulki ba ko kuma sojoji ba za su iya juyin mulki ba, wannan ba gaskiya ba ne.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin daga Lagos kuma bari mu kada shiyar Bauchi da Gombe, inda wasu ɗalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar WAEC. Abdulwahab Muhammad Jareka.
An kuma a nan jihar Gombe sai muka ƙara wani azama da cewa ba ma wai yin wata ba da wannan ba, kowane malami kowane ɗalibi za mu yi gwada shi mu ga wani hali yake ciki, domin musamman makarantun da muke Unity School School Exchange Program akwai mutane da za su zo misali daga Kano, Jigawa, Yobe, Katsina, Kaduna ko waɗannan kuma epicenters ne na wannan cuta. Saboda haka idan suka akwai tarihin tafiya cewa mutum ya bar Gombe ya je wannan gari in ya dawo ya dace a ce mun masa gwaji. To sai muka ce mu za mu gwada malamai da talibai. To alhamdulillah cikin gwajin da muka yi sai muka samu a makarantar mata na Doma a Gombe Girls Science Secondary School Doma mun sami yara guda tara wanda sun kamu da wannan cuta a makarantar Gombe Science Secondary School Gombe mun samu yaro guda daya. To yayin hakan sai yasa muka ce to a yanzu ka ce sakamakon ansa ya fito an same ka da wannan cuta za ware ka daga cikin sauran dalibai don kar ka ci gaba da harban waɗannan su masu kamu kuma malaman su masu kamu mun kawo su a cikin kwararru na Gombe wanda yake special center isolation center na farko shi wanda yake science secondary school Gombe shine na farko da yaso mun zuwa sai guda tar kuma daga Gombe Girls Secondary School Goma sai guda ɗaya kuma daga Gombe Girls Secondary School Kumo kaga guda goma sha ɗaya kenan. To alhamdulillah shi na farkon lokacin da nasa ya fito da muka dakile shi ko da zai rubuta jarabawar sama sai aka mun sashi ne muka zo da wannan kaya PPE din muka saka muka shiga ɗaki da invigilator muka tabbatar ya rubuta jarabawar sa sannan kuma muka tabbatar da cewa bai zama na don ya zama positive hankalin sa ya tashi ko kuma ya birkice da ya rute bai iya rubuta jarabawa ba mun yi masa psychological support mun yi masa kuma counseling muka bashi kuma littattafan sa ya iya karatu kuma iya rubuta jarabawar sa ba tare da damuwa ba.
To su sauran fa yaya aka yi
su sauran su ma yau din haka na akwai jarabawa da za su rubuta su kuma su din ma mun yi musu wannan tsari a cikin wata isolation center mun saka su tebura da komi kuma za a shiga cikin wajen za su rubuta jarabawar su invigilator zai shigo shi ma za a sa masa wannan kaya za mu yi komi da komi ba tare da damuwa ba.
To yake wasu sun zo daga wasu jihohi kun gaya ma jihohin da suka
kwanai da gaske daga farko da an yi rubira mun sunayen ɗaliban muna yi za mu kira wannan makarantar dama muna da school exchange program coordinator kuma wani da commissioner ne dama akwai forum namu na school exchange abin da ai babban rumfa ce wannan abin da school exchange program da muke yi na jihohi 19 a yankin Najeriya. Shine wannan proactiveness din da muka yi kenan muka ga da muka hanga cewar tunda za su fito daga wata jiha ne su zo ya dace a ce mun musu gwaji dan ba mu san halin da suke ciki ba musamman jihohin da muna da sani cewar ciwo yayi katukatu a wannan wurare.
Agai da Abdul Wahab kafin mu ci gaba a dan saurari wannan
ta harki da dukkan duniya da barna ni kano akwai go kano akwai yarba kano akwai tibi kano akwai gadama
inda Haruna Mamman Bako ke tafi da rahoto na musamman.
Ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa, ko da yake Hausawa na cewa ruwa ɓannar ku gyaranta yafi aibin ta yawa. A yankuna da dama na jihar Tawa, kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kunni da Madawa, ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoramar majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba, sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gona kai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi. A birnin Kwanni, babbar ɓannar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar Ambu, yayin da ruwan suka mamaye makabarcin nahiyar da ta kai ga mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna yin wannan kira.
Da mun kai iske matsala shine kaburbura na gidan ruwan, dan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura. Kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbude wurin, ba a samu wurin da za a sashi. Da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma, da wanda ka iya zuwa, da wanda ka iya neman mai karhin da zai iza a zo a yi a haita, tunda yake akwai ƙari can Hausa ga kaburburan nan, to amma akwai itatuwa ta kwasaran madawa da sauransu, a haita ai kokari a samu a sare itacen nan a gyara wuri, saboda koda aka samu wasu da ya kamata a kai ci, za akwai inda za a kansu, don ga halin yanzu ba ka iya kan kowa dan majiya na cikin wurin
nan, koda mutu ya rasu ba ya ji
a yanzu ba a iya kan kowa wurin, saboda majiya ta shiga da jahar Tawara shiga cikin sauran kaburbura.
Shi ma magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bi safun sarkin na birnin Kwanni.
An kai shekara 20 ba mu samu ruwa nan majiya irin wanda suka zo bana ba. Hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shimke-shimke da gidaje duka an tare mana majiya hanyarta, shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma bata taba hawa ba. In kana da gawa inda har makabarta wajen gidan duwan ne za a daita, to babu inda za a sata. To mun san akwai wuri inda an kai kari da Hausa da yake bisa tudu ne shi, kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su fito mu samu wurin nan, a samu a kashe itacen da a ciki, saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah wadanda Allah zai amsa rayuwarsu, tunda ba a sani ba illa ko ma mu ne za a sawa wurin, Allahu a'lam. Hanya ce ta kowa, amma yana da kyau a yi tanaji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sa shi, amma ga halin yanzu babu inda za a sa mutum wurin nan, duka majiya tana nan ta mamaye ruruka.
Dole ta kai ga jama'a heta domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin.
Lawali asunana yalle ya kamata a tashi tsaye a gaggyara makabartar da dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabuka ta fada yanda da cike muke yanzu, wallahi kauri da yawa cikin ruwa suke. Ya kamata aini a cicire hakkin na gaggyara a tashi tsaye.
Alhaji Allah a gaskiya wanda shi ya bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin Kwanni a hallara wajen taimakawa ƴan uwa wanda suke kwanci a samu a bunƙasa cire hakkin nan, a samu al'umma izinin da dama din bi a samu har zama ya bayan Allah ne suke kwanci.
Falisu Kasim, Allah wa 'yan gabayon Allah da a cikin ruwa, ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bayan shi. Muna da roƙon Ubangiji Allah shi sai san mu ruwan ga haka, gaskiya muna ganin tausayin ɗan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanta a haƙa bari 40, wallahi cikin ruwa na suke.
To suna ma Muhammad Shehu mu wada ta ɗan to lalle mun ga al'amari da mun ka taho mun dai wasu kotun su sai, saboda mutane sun kasa kace wanga al'amari gidana na kowa, ya kamata wanga al'amari da Allah ya riga ya kawo kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su toso ba da himmar su mu taimaka mawa ga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta huwa na suka yi cikin kushuru tsawa na suka ta yi ciki kenan kushuru da dama sun hada kenan ko ne to shi kana shi gudunmawa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashi wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan ka ji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su ba da hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai shi ga Allah tunda duwa da an kai hurin ba gyaruwa zai yi ba saboda kaburra da yawa da sun hada kaburra ruwa ta yi wa na suka cikin kaburra kaburran suna hada
wannan lamarin ya sa mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Gwanne yin wannan kira ga al'ummomin da ke amfani da ruwa inda ƙoramar ta majiya ta biyo
ruwa idan Allah ya wadatar da mu da su to mu yi aniya lalle alheri ne amma akwai illoli sosai game da su yau da yar wannan ruwa suka biyo da yake muna da karamcin fahimta sai ka taddo al'umma musamman mazauna karkara ana yawan umarni da wannan ruwa wurin wanke-wanke har ma ta kai har zuwa ga sha ko kuma wanka da su to abin nan wannan ruwa akwai illa sosai tare da su domin ni shekara ta wuce duk wani ban haya da ake yi a karkara don musa a hili ne ake ban haya duk wata dabba nan da zamanto ta mutu tana nan yadi datti iri-iri wanda ba su da misali ruwan nan idan Allah wadatar da mu to suna biyowa har su zo su haɗu inda an mazaunar su kenan gulbi ko kuma wani tafki can daban to idan muka zo muna amfani da wannan ruwa to mu san da cewa akwai ƙwayoyin cuta sosai cikin wannan ruwa da yake ƙwayoyin cuta ba abin da muke iya gani da ido haka dole sai da na'ura to yana da kyau mu kiyaye yau kowa ya san da mana idan an ce ta kama mukan kama a likitance muna dardar nan kan ana shan wannan ruwan sai kaga matsala ta cuta zawo da amai ta bayyana abinda muke cewa cholera akwai musamman cuta irin wanda ake cewa cuta ta hatsarin jini ita ma ana kama ta ta wagga hanya idan mai wannan cuta ko akwai ƙwayan cuta a cikin wannan ruwan ya kasance mutum ka shiga to kana iya kakkamu da su akwai tururuta da dama dangance da umarni da wannan ruwa
ruwan dai sun dan yi dama a baya-bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice
babban masu taka leda a kasar jamhuriyar kamaru suna dakon alkawarin da shugaban kasar Bolbe Musu na ba su makamakan gidaje a kasar ranar 26 ga watan Agusta 2020 sai dai masu sha'awun tamola a kasar jamhuriyar kamaru suna ta fadin albarkacin bakin su kan yadda shugaban kasar ya yi abinda ba sabon ba ga yan wasan wadanda suka kwashe shekaru 30 da jingine takalman buga wasannin su
me zaka faɗa akan yadda shekaru 30 kenan da suka gabata shugaban Bolivia yanzu ya tana da yan wasan kwallon kafa na kasa kamar wanda suka aje takalmin su na takale da kasa
eh abin da zan ce yayi adalci amma bai adalci duk gabaki dai ba saboda akwai tsofaffin yan kwallon kafa da suka jima suna ba ma kamaru honor a kasar nan daga cup d'afrique des nations shi ha cup du monde daga 82 har zuwa rana mai kamanta yau ya cancanta a kasar mu nan ba ma kiminta yan ball din kasar mu ba ma ba su daraja su da balar din su mun dauki misali kamar wani tsohon number da ake kira shi meteo wana norben tun yana gidan kurkuku yake fitowa ya je ya yi ball ya championat duk ya koma gidan kurkuku yau a titi yake kwana kanis da etofis ne ba shi dan guri yanzu da yake kwana amma babbin dan bol kasan kamar ba su da daraja a kamar saboda ka dauke kamar su ma Vivian Fue da suka mutu yau mutuwar yaro nan tatto ne tatto James shi ne dago dan wannan abun din mutane suka bude ido kamar da ma alkawarin an cika a yau ne ake cika wannan alkawarin da ba cika ma duk sauran yan kwallon kafan kamar ba suna da yawa wadanda suka bada himma a kasan kamarun nan suka yi kwallon kuma da zuciya da yawo lokacin ba kudi ake biyan su ba
to ya kake ganin kamar yadda kasa kamar ta dauki kofin Africa har karo biyar me ya kamata a ce an yi wa kasar kamaru domin a daukan kofin Africa sau biyar ba ko wata kasa bace a nahiyar Africa
hakika a wannan kofin ya ce yanzu musamman ne wato ai kamar wata gida dosa na kofunan din a bisa kanta a nuna muhimmin bol din da suka ci so biyar da suka ci a kasan Afrika gabaki ɗayan nan sha'i wata gida ne na tarihi a dora kofuna din na biyar din akai saboda kowa ya daga ido ya kalla ya sa Afrika kamaru kam tana gaba.
To me zaka ba shawara zaka ba wa sauran wato masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamar
masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamar gwamnati su daidaita su gyara sauransu saboda na bayan da suke tasowa da suke dan kokarin nan a yi musu abin da za a yi musu wanda zai dadata musu zuciya saboda su ci gaba da kwazo daga mana a ce a kasan Kamaru na an samu Pele kaman guda uku ba a ce an samu Maradona ɗaya kawai ba an samu Pele guda uku da Maradona da Platini duk akwai a Kamaru ai muna da dan ball mai suna Etopis ai Platini Kamaru ne ai muna da Patrick Boma Pele Kamaru ne ai muna da Roger Mila shi kuma ai Maradona Kamaru ne
yawa kusan cewa ba duka daga kowa ba kowar wasu ne ba kowa bane ke samu ko kai menene da kuma yadda kan ba kowa ke samu kuma idan mai kasa ba wannan abubuwan kowa na gaban sa da kuma abubuwa da wanda yayi to yanzu wannan din wata kira ta zo gaban sa an ga wanda ka dande ko kuma da kundin matsalan da ya faru ta ce kai gara gyara wannan ne sanne bude wannan littafin din yace a fil da yake waɗannan ga dai ga bin da ya samu matsalan wannan din a gara sauran din kuma a basu abin da na za basu shi yasa wannan ya musu wannan kyautar din
to yanzu kana farin ciki da wannan kyautar ko kuma
ina farin ciki da wannan kyautar kyautar ko mijuma wanda dukan gara an baka
mama awal garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
a yau juma'a babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka Louis DeJoy ya faɗa wa 'yan majalisar tarayya Amurka cewa ba su sauya yadda suke tafiyar da aikin zabe ta hanyar tura sako ba yana mai tabbatarwa jama'a cewa za su kula da kuru'u kuma za su isa kan kari a zaben da za a yi a watan Nuwamba amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayyar kasar DeJoy ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kudaden gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lasisi na Rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis, kasar ta faɗi cewa za ta karɓi akalla rigakafin guda 2,000. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fidda rigakafin mai lasisi a makon da ya gabata, a lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin, ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. A kasar Mali a yau juma'a wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Abubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambare. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar Talata da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Direction wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kadamu shi garba ke muku fatan alheri wassalam